السلام عليكم.
Zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a binnin yammai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma fashionhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu. Kuka sani a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma za mu duba illar da shakar hayakin gawayi ke yi ga dan Adam.
Kun yi kunkura a waje, kar ku ji ku shigar da shi a daki, sai ku je ba gishiri ku bar bada a kai kafin sai ya sako, sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to.
Kamar yadda kika sani dai a kwanakin nan ana ta fama da tsananin sanyi a wasu kasashen mu na Afirka. Lamarin da ke sa mutane yawan amfani da gawayi domin suma madafunan su.
Haka yake Madina, a cikin wannan makon nan ne ma wasu matasa biyu suka rasa rayukansu sakamakon haka a Najeriya. A yau za mu fadada muku labarin yadda wannan abu alhini ya faru a birnin Jos ke jihar Plateau.
Za mu kuma yi hira kai tsaye da wani likita wanda zai bayyana mana illolin shakar hayakin gawayi da kuma hanyoyin da za a iya bi domin kaucewa fadawa tarkan wannan hayakin. Duba da yadda ake amfani da gawayi don abubuwa da dama a cikin gidaje.
Sannan kuma idan lokaci ya bamu dama za mu bude muku layi domin ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye.
Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin
yau da gobe. Kuma shirin da jin yadda wasu matasa biyu a birnin Jos ke jihar Plateau a tsakiyar arewacin Najeriya suka rasa rayukansu sakamakon shakar iskar gawayi da suka yi bayan da suka kunna gawayin domin mama ɗakin su don magance sanyi. Kana sai suka yi bacci. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta yi hira da ɗan uwan waɗannan matasan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da ta aiko mana daga Jos.
Wasu matasa biyu sun gamu da ajalin su bayan sun sanya wuta a gawayi don jin dumi saboda sanyi. Tun dai a farkon wannan wata na Janairun 2020 ne sanyin hunturu mai tsanani ya buso a cikin garin Jos da kewaye, lamarin da ya sanya jama'a neman matakan dumama jikinsu da makoncin su. To sai dai ga Saminu Idris da abokinsa Idris Tahiru, neman jin dumi ta hanyar sanya wutar gawayi a ɗakin su yayi sanadin rasa rayukansu. Yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalin su a yankin Gangare da ke nan cikin garin Jos, na tarar da konannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka kone. A nan yanzu ina tare da ɗan uwan ɗaya daga cikin mamatan. Menene sunanka?
Sunana Labiru Idris.
To kana wa ga shi wanda Allah ya masa rasuwa, me ya faru?
Ni dai ina cikin gida a wannan dare kafin abin ya faru, irin ƙarfe 10:11 haka na dare. Saboda sai ya yi giran shagangare kafin nan ya zo ya kwanta. To sai ya kira ni a waya, yake ce mu in bude mai wannan kofin gidan akan ya shige ya dauka su kuwa cikin gida. To ni kuma na dan dawo da dan zazzabi haka, sai na ce matana ta tashi ta bude mai kofa ya dau kasko. To a lokacin ta tashi ta bude mai kofa ta bashi kasko. To da safiya ta yi ban samu sallar asuba ba, na tashi irin karfe 6 nan da safe. to ne alula na cikin daki ne sallah na cikin daki to a time din matana ta riga ne tashi a bacci ta hura gawayi da ta dafa ruwan zafi to anan dai nace ta hada min abin karyawa a cikin dakin duk komai da miya a cikin daki ban fito tsakar gida ba time din da na karya sai aka kira na katako cewa in je in dauka yana yazo to sai na yi yunkurin fitowa cikin tsakar gida sai na ji kauri sai nake tambayan ta ko gawayin da kika sa ne yake kauri a cikin gidan nan sai ta ce min kin kafin mata hura wannan gawayi ita ma ta ji kauri a cikin gidan to na kai wajen minti dare dai a cikin gidan ina ta dubawa ga me yake kauri a cikin gidan na bude kitchen ina tunanin ko ta sa hita ne ya kone to ba hita bane na fito dai ina ta tunanin a ko wayan wuta ne an kawo ta da daddare wayan wuta ya kone a wani wajen da ban sani ba to duk ba shi bane sai na yi yunkurin fitowa mu da kofar gida saboda akwai inda muke dan canja wuta nayi tunanin ko wajen ne
wuta ne
ko ne to ina zuwa daidai zauren kenan zamu sasa kata mu da kofar gida sai hankali na kai windan kofar windan jikin dakin su da yake yana ta cikin gida to sai na ja slicing windan su na bude sai naga hayaki na fitowa to hankali na ya tashi da yake always ina tashi ina kwankwasa windan su biyu ina kira sunan shi Saminu zai tashi to yana ansa wa ma ya tashi kenan to na kira suna ya buso gari bai tashi ba hankali na ya tashi sai na bude kofar gida sai na zo wannan wajen to na ga wannan sakatan gashi nan a jiki dai na hagdo din yana jiki kuma wancan ma na ga sakata a jiki saboda wani yatsin suna ciki wannan sakatan na wannan hagdo din ba a sawa sai dai su sa wannan kusan sun manne kofar na girgiza ina kiran sunan shi shiru sai na balle wannan abin da karfi na ja shi ya fashi to kofar dakin sai ga gare ni ballewa sai na shiga nan gidan makotana ne saboda mazaje ne kowanne da matan shi su uku nace su taimake ni sai suka fito muka da ki kofar sai ya bude to muna dukan kofar hayakin da yake fitowa sai ya gagare mu shiga cikin dakin to a daidai lokacin ni dai kawai da yake hankali na ya tashi dan kwana ne a ciki sai kowai na shiga cikin dakin da hayakin da komai na jawo kafan shi to lokacin da na jawo kafan shi sai wandan shi ya biyo ni saboda wandan daga daidai wurin shi zuwa kasa ya kone to na sake wandan na kamo kafan shi to ina kamo kafan shi naga kafan shi ya kone in ga ko zai yi motsi bai yi ba na dauko hannun shi haka na gane shi ya kandare haka to sai kawai na giba a lokacin jiki na yi sanyi to ban iya komai ba ma a lokacin to a lokacin ne na tafi family house amma ni ban san ma na je ba saboda hankali na ya tashi to da na je family house mun suna tambaya na a kai na asibiti yadda suke mun bayani ai na zo a furgize ina kai na asibiti suna me ya faru sai dai na Allah ya ce maka na kira sunan shi Saminu to suka san cewa eh to akwai damuwa a cikin gidana to a lokacin ne suka zo
haka to amma kuna zaton cewa wato gawayin da suka yi amfani da shi ne ya kone su
zahiri gawayi ne saboda a lokacin da aka zo fito da su shi kanin nawo yayi yunkurin ya fita lokacin da hayakin gawayin ya hau kansu to abin ya fi karfin sa akan ya bude kofa to dalilin haka ne ya fada akan kaskon gawayin shi ne kona abubuwan da suke cikin dakin amma ba wuta bane ya kama kona ba
mahaifiyar Saminu Idris mai suna Habiba Hassan tace a daren da Saminu ya rasu wata surukar su mata samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi sai dai Allah ya kubutar da su
to ya kika ji da wannan lamari da yau ko
to mun samu kanmu akan cewar saboda hatsarin gawayi saboda sun zo mun yi hira da su daga tinda abin da muke ta hira da su har mun kai kamar 11 haka muna ta hira da shi
na dare
kenan to sannan shi ne sai ya fita suka je suka sai gawayi suka je suka sa daki to kuma wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kadai ba na a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu saboda muna da sarkan mu ita ma sai wannan abin ya tashi akan su saboda su ma sun sa gawayin suma again ta fadi ta samu kanta a cikin damuwa muna suna tare da yarinyar mu budurwa suna tare to sai ita ma abun ya kama ta sai ta fadi to ita kuma yar uwanta da take kwance da ita daga ta shiga wani halin damuwa sai ta tashi sai ta bude kofa to ta inda ita wannan ta samu tsira kenan har ta sa hannunta a wuta ma to sai ta fito ta taho sai aka kawo ta gida to daman su Saminu suna kwance a dakin yayin su uku ne a ciki sai ta kira ɗaya daga ciki cewa ya zo ya raka ta ta dawo gida ita ba za ta iya kwana da wannan din ba to shine sai ya fita to ubangiji Allah ya sa kwanan shi bai kare ba to sai ta bar ya bar su biyu a daki to wannan su biyun shine suka samu wannan hatsarin cewar Ubangiji Allah ya ikon shi shi Saminu suka samu kansa a cikin wannan hali da shi dan uwansa ma yana tare da su Allah bai sa ya ji ya sani ba to shine kenan Allah ya sa kuma hanyar su kenan suka tafi
to kuma ta yawanci ku kuke amfani da wannan gawayi kuma akan samu wannan hatsari ya za ku yi gargadi musamman ta inda ake sayan gawayin nan da ba a san kowane irin itace ake amfani da shi ba
to abinda zamu ce dai shine zamu yi ma mutane gargadi akan cewa Allah Ubangiji ya kare ya kiyaye kowane dan adam yake rayuwa a duniya ya hankali da maganan gawayi tunda ya zama mana akwai annoba a ciki tunda mun ba mu san da wannan damuwar ba kuma ba yi da wani kama wanda zaki iya ganewa ba yi da wani kama ne sai dai in Allah Ubangiji ya dora wa mutum ko mai mutuwa ko mai wahala zaka samu wannan damuwar a ciki to sai dai mu ce Allah ya sa kowa ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya musu rahama wa wanda bai same shi kuma Allah ya tsare Allah ya kare
shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu yake labarin mutuwa ta Allah ce
to wannan na Allah ne kuma kai na ban tsira ba yawa in ka ga mutum da ya mutu ba kwanin shi ne bai kare ba kuma duk wanda ka ga ya mutu to kwanin shi ne ya kare yawa mutuwa guda ɗaya ce amma sanadin ta yana da yawa wani wuta wani ruwa wani mota haka abin ne da yake faruwa wani ma kuma yana kwanci a gadonsa sai Allah ya kawo karan kwaninsa shine rayuwa take tare da shi to amma magana gawayi ya wanda nake son ga yawa na baya duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye ya sa masa gishiri ya tabbatar da cewa dafin sa ya mutu kafin ya kai shi daki in ko mutum ya kai daki ma kare daddane kofa ta inda iska ba zai shiga ba yawa wanda suka mutu ubangiji Allah gafarta musu mu da muke na baya ubangiji Allah ba mu ikon yin abun da za mu samu lahira nan gobe
na kuma garzaya gidansu Idris Dahiru wanda shi ma ya rasu a hadarin wutar gawayin mahaifiyarsa mai suna Hama Hassan hudu ba ta yi wa al'umma kan amfani da gawayi
wallahi mu wa Allah godiya dan ba mu jarabta ka da wannan al'amari sai Allah da ya halice mu Allah ubangiji tsakansu da rahama Allah ya fi musu ubangiji Allah ka kara mana tawakkalin musulunci Allah ka kara mana dangana eh abinda zan ce kenan
to yawanci akan samu mutane na amfani da wato wannan gawayi musamman a wannan lokaci na dari eh
to bayanin da zan yi akan shi ne dimu kula da kiyaye don wannan gawayi dai sai Allah ya rangwata mana gawayin bakin gawayi bakin kula Allah ya tsare gawayi bakin Allah ya kare ubangiji duka kare mu Allah ya tsare
shi to ne kira zaki ma al'umma duka musamman waɗanda suke amfani da shi
kuma kalira Allah ne girma Allah ubangiji ya ba mu ikon da zamu ci gaba da kiyayewa domin wannan gawayi ka dai ga sunanne ana amfani da shi mu daina kaiwa daki mu daina kaiwa daki in kicin ne kina amfani da kicin din ki mai rufe ne ma gaskiya a fitar da shi domin a kicin din ma matsala ne tunda abokin daki ne a sami gefen da za a sa inda yara ba sa zuwa in ba dama ma ka sai itace ka hakura shi ne fi mana sauki Allah ka mana jago
to Allah ya kyauta abin tausayi wallahi amma shin kowane irin gawayi ne ke da illa ga lafiyar dan adam ko kuma akwai takamaiman gawayin wasu itatuwa da ke haifar da wannan illa
ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da 30 mai suna Maman John tace waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma
to amma gashi na kira sai da gawayi yaya cikin gawayi yake
cikin gawayi mu yanzu muna dan sabu amma gawayin ne yayi mana karanci gawayi yayi karanci
saboda me
saboda mutane masu sayar da gawayi sun yi yawa a gari kuma suna zuwa a wurin da su je su fara haka ne
amma dai yanzu da yake ana sanyi sosai yanzu ne kasuwa yake ci kenan
kasuwa yana ci amma gawayi yayi yawa cikin gari in ba dun gawayi yayi yawa ba da kin zo kin samu nan fatata ne amma gawayi yayi yawa yanzu
to amma akwai wani lamari wato wanda waɗansu suna amfani da gawayin nan kuna iya tantance wani irin itace ake amfani da shi don a kawo kin ga yana kawo illa ma mutane
wannan saka babu kin gani marke kin gani madace kin gani doruwa to su ba su da komai amma yaran mun nan da sun fara sara barkatai ko ina an je ana da inji ana yankawa sai an yanka wani itace ana kiran shi busuka to in wanda ya saya bai sani ba in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle daki wallahi zai ba za ku ji dadi ba ba za ku ji dadi ba
to amma kuna da kungiya
man a kungiyan
gawayi
iya kan mu kenan anan babu da wani kasuwa wani guri sai nan din
to amma ku ba za ku yi magana domin ku tantance irin gawayin da ake kawo muku saboda kar ya zama hatsari ma mutane ba
to mun gaji a gwamnati ba su taimake mu ba gaskiya ka gani anan mu yi ta zuwa a jayin dibi to kun gani nan din ma da sanar ta ne amma ba ko da za su iya taimake mu da wani abu to babu mu dai ana bar mu anan ne kawai wani lokaci ma a zo wai za a karba wurin a wurin mu mu ba mu da taimakon kowa anan a gwamnati ba
babu inda sun taimake ku za ku iya hada hannu da masu sayar muku da gawayin domin a tantance irin itacen da ake kawowa kenan
sun dai gwamnati ya taimake mu ba akwai masu kawo gawayin da zamu yi shawara da su mu yi shawara da su so ma su san irin itacen da za su sara ko ba gaskiya ba ne wadansu yara ma sun zo shakaran jiya nan a ranar asabar sun sayi na 400 kamar yadda matan nan ta saya abinda yaro ya fada mun kenan ya ce mun mama ina son je sama mai jego a daki amma mun ji labari wai ya kashe mutane biyu sai na ce mishi akwai itacen daban-daban mu ma in mun gaishe anan ba ma karba ba ma karba in mun gaishe anan ba ma karba
wato kuna iya gane itacen kenan
sai na ce musu in kun je kun fura a waje kar ku bi ku shigar da shi a daki sai ku diba gishiri ku barbada a kai kafin ya sauka sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to
babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polycarp Azut Martins ya yi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi to akwai bayani na cewa mutane suna mutuwa saboda hayakin da suke shaka musamman wajen amfani da gawayi me ke janyo wannan
wanda suna sa gawayi su rufe kofofi da windows duka yana kawo damuwa irin abin da yake fita daga kan gawayi din nan akwai wani iska da ana kiran shi carbon monoxide shi wannan din ba shine mutane suna zufa shi da shi shiga ciki ba shine na fita daga ciki mutane aka mata wanda ana kiran shi oxygen su samu amma wannan carbon monoxide din kuma don ba iska da yana shiga ciki daki in su mutane suna zufa shi a cikin wannan carbon monoxide din zai iya kashe su so ba kyau so sa gawayi a cikin dakin da an rufe window da an rufe kofofi duka ba kyau yana ya kashe mutane
musamman yanzu lokacin sanyi da waɗansu suna gani kamar wannan gawayi shine zai sa su dan ji dumi me shawaran ka ga mutane idan ma za su yi amfani da gawayi din
su yi amfani da gawayi su je wurin da akwai iska kamar wurin da akwai kofa yana bude sai a sa shi in sun gama jin zafin sai su shiga daki amma ba zai kai daki wurin da za su kwanta bane kada su kashi cikin dakin kwanciyar su
to a baban da mutuwa idan a ce wanda ya tsira bai mutu ba wani illa zai samu a jikinsa
wasu mutanen zai su iya samun illa in ya riga ya shafi bargon kansu ko wani wuri zai ya dame tunaninsu ko yana jikinsu zai tafiya so ba kyau sa kwana da gawayi a daki ana rufe kofofi da su window
babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Polycarp Azut Martins
Nace a gada ne ki sabo kan turai amma da ni ya to sai gada ne ki to shi badan kudi sike ba badan gudai ya bo ba badan gudai ya bo kurun waka dai dan su ce jirayi ai sa ke wasu na ga Allah rabbi Wadansu na ta kuka sun kai ni
ikon Allah sai abin tausayi Allah abin tausayi
ni kuma ki gashi kuma labarin da ake ta samu daga kasashen mu saboda ana sanyi
wallahi
ana sama mutum yaya zai gashi kuma
ina sanyin ana ce sanyi har ya wuce landa ya wuce da birnin landa
sa jacket mutane
kowa ya shiga gida sai bargo
eh ana
da kira baba na in gaishe shi sai to baba ya gari ya kuma ya winter sai lalle kan huntu da ya shigo
gaskiya kam
to man sauraro dangane da batun da muke tattaunawa na illan shakar hayakin gawayi za mu kira likitanmu wato Dr. Abdulaziz Bako mazauni a nan Amerika lambar da za ku iya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 5 2 6 5 5 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin Allah amin amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
to assalamu alaikum doctor
assalamu
barka da shigowa zauren namu
barkan mu dai ka
to daktar kaji dai batun da muke tattaunawa akai wasu matasa biyu sun rasa rayukansu saboda shakan wato carbon monoxide na ga shi ne fitowa daga irin wannan gawayin
kware da gaske
to wani irin bayani zaka yi mana akai wato daga itacen kadai ake samun carbon monoxide din shi kam menene shi ya yake illa ga jikin dan adam
eh to za iya samun carbon monoxide daga dukkan wani abin da yake za iya kunna wuta da shi misali kamar irin su gawayi din ko ita kanta wuta din ko kuma duk wani abu da misali ake konawa yawanci yana fitowa daga cikin waɗannan abubuwa so kuma shi illarsa shine yana da illoli da yawa a jiki yana iya shafar duka kusan idan za mu iya cewa sassan jiki musamman jini yana hana kaman amfanin dama jini mafi mahimmanci ko kuma na ce daga cikin amfanin jini shine daukan iskar da muke shaka wacce take ake kira oxygen ya kai su sauran sassan jiki duka sauran cells na jiki ya tattura su wurin so shi carbon monoxide yana hana wannan abun yana kaman kawo cikas a wannan hanyar saboda haka idan ma mun shaki iska ya kasance ba za ta iya kaiwa ga sauran sassan jiki ba kuma jiki wa idan babu wannan oxygen din sauran sassan jiki ba za su yi amfani ba so yana shafar wannan yana shafar kaman bangaren kwakwalwa musamman idan ya zuwa wani lokaci ya kan shafi kwakwalwa ita kanta da sauran sassan jiki ma da yawa duka carbon monoxide yana iya shafar shi idan mutum ya zauna a cikinsa a lokaci ko da ya kasance misali mutum ya shaki iskar da yawa a lokaci daya ko kuma kadan yana shakarsa misali yana hudda da abubuwan da suke da hayaki akai to kadan zai ringa taruwa shi ma kuma zai iya yi wa mutum illa
to doctor kamar yadda kace ana samun wannan carbon monoxide din ne idan an kona hayakin wasu itatuwa to kamar yaya mutum zai iya gane wani irin ice ke da wannan carbon monoxide din koko wani hayaki ne zai iya masa illa ga jikinsa
ito ai shi carbon monoxide shi ai carbon nan combustion process ne yake produce ko kuma nace abinda yake janyo shi ne shi kona abu to saboda haka idan ya kasance bayan da mutum zai ce wai ko akwai wani hayaki ko wani kaman itace wanda ba shi da carbon monoxide
ko wani ice ke da carbon monoxide
abin da aka yi amfani da shi inda yana fitar da hayaki za ka ga carbon monoxide yana ciki kuma matsalar ma carbon monoxide shi ne ba shi da wani kaman kala da za ka gane ka ce wannan ai bakin hayaki ne saboda carbon monoxide ba shi da kala ba shi da kuma wani kaman alamun ko abin da za ka iya shinshina ka ce wannan kai wannan yana da ba shi da wannan daga
to likita a gurguji dai barin tambaye ka akwai cikin hirar da muka saka yanzu akwai ɗaya daga cikinsu da ke cewa domin magance wannan carbon monoxide ɗin ko kuma hayakin da zai iya ma mutum illa a jikinsa mutum zai iya barbaɗa gishiri to menene gaskiyar wannan magana
gaskiya dai ban san wannan abin nan da ban san wannan scientific ko kuma da ce kamar a kimiyance ban san wannan tsarin ba kuma bana tsammanin zai yi aiki saboda gishiri ba zai hana misali hada carbon monoxide ba bayan lokacin da ake kona abu scientifically dai idan a kimiyance babu yanda za a yi saka gishiri ya hana abin nan din carbon monoxide.
To da kan kaika ga kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To Malam Musa barka da shigowa zuwan nan. To bismillah ga kaga ni kika.
Allah kawai da kika fada sunan Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria.
To ga kaga ni kika.
Allah dakta dakta ne wa dakta fatan alkari kuma ne mai barkar war haka.
Nagode.
Yawa to tambayar da nake da ta na da tambaya guda biyu dangane da shi kanshi wannan magana ko kuma wannan gawayin da mutane suke konawa. To dakta kaman yanzu kaga da mun san kaman irin gawayi irin namu na kaman kauye haka wanda zaka sare bishiya ne haka da shauran su kuma a kaga magirki ne abinda kaga magirki da wannan ice zaka debi ruwa ka dan kace wannan gawayi wanda shi kaga mutane da yawa za su iya kunna shi a daki zai kwada a daki ba tare da ka ganin hadda ma in ba kaman ta ba dakta kaman kauye idan akai aure ko kuma ka haihuwa za ga an irin wani kaddaro irin na kasa za a ba su irin wannan gawayi a cikin karkashin wuta da shauran su. To dakta kaman yanzu to sai ga kuma yanzu idan koda mai shayi ne haka ya kunna kofar daki domin kwanaki wani mai shayi ya kunna wuta haka da wannan gawayi ya kunna kofar daki kusan mutum hudu haka Allah ya dauki rayuwar saboda sakamakon wannan abin din. Shin wannan bishiyar tasu da tama akwai bambanci ne? Tambaya ta farko ce ne. Tambaya ta biyu shin dakta kaman yanzu kaman irin wannan shi da ake yin girki din da shi na zamanin da ake sai da shi ake kawo shi daga daji shin dakta idan mutum kawai sai zai je ya hada mai wuta ya fifita shi zai iya tura shi a daki din hadarin su ko kuma akwai wannan rigakafi wanda za ka yi mai kamar yadda na ce ma tambaya ana barbaɗa gishiri kuma muna da wannan labarin to amma dai yanzu mai so mu ji daga bakinka.
Yawa so shi gaskiya magana da barbaɗa gishiri abu ne wanda yake ya kamata a ce misali wani wanda ya karanci chemistry shi zai fi sanin ainihin ko idan an barbaɗa gishirin amma dai a kimiyance abinda na sani gaskiya ba na zamanin akwai wani dalili da zai sa saka gishiri ya hana itace ya produce din carbon dioxide da kan kona shi. Abu na biyu kuma duk abinda mutum zai kunna na dangane da wuta ko wani abu ya kamata a ce a waje mutum ya kunna shi musamman da abinda zai yi hayaki ya kamata a ce a waje mutum ya kunna shi ko kuma lokacin da ake amfani da shi ya kasance akwai hanyar da iska take fita.
Wato sannan dai kamar yadda a tsarin gidajen Turai suna da abinda ake cewa chimney a Turance. Inda muna da irin hanyar da
mu akwai irin wannan chimney da akwai su ma a sauran gidaje da suke Afirka. Saboda wannan iska ta ringa fita, hayakin ya ringa fita ta sama.
To dakta kan muka tsaye kaga wani kira nan na shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Hajiya barkanku da safiya.
Barka. Ko za ka dan rage garin rediyon naka?
Sai da lafiya.
To daga wani jiha?
To na rage. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Daga wani jiha?
To a Kaduna ne dai mutalanin suna na Allah kira ku da garin
Kaduna. Mallam mutala da nan dai lokaci aka so kure mana amma a gurguje kai ma da kika tambaya.
A gurguje na farko dan ta farka da yake da san zan ma dakta shine a wannan shawara zai ba mu yanayin kasan mu kaga akwai wahalan kanan zira akwai gas su ka mana yanzu an ce mu je na mai saboda ba iya sarrafa shi ba. To shin da wani kuma ga illa shi wannan shawara zai ba mu ne in za mu girki ko za mu dafa ruwa ko ga abinci shawara muke so ba mu da fata za ka.
Gaskiya babbar shawara shine a bude kofofi lokacin da ya kasance akwai hayaki ko kuma idan za a yi girki a waje kada a yi shi a cikin daki yanda zai kasance hayakin ya cika dakin gaba daya babu kuma hanyar da iska za ta shigo.
To dakta gashi nan dai lokaci yayi amma mun gode da ka karbi wannan bakoncin namu.
To ni ma na gode.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu. Ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.
Ba ruwan da yau da mutane yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su